وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يودر من الجنة شاشد أكتين كراتين المقدمة العزية ودى مكي أكتين سفيته أما تبر إمام مالك يو أشرون دا هدي أشرون له إقوة جماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو لتاريخ إلى الثلاثين واندى سيدي دي شاترة قوتا بير لشاترة تدبو ديو دا شرع سميلادية منا زامو شي قبادة فصل اندى ميتا أكي شي نهي كنشن التيمم في ملا زامو كاشي دا عند يكي شوى ويتيمم بالصعيد الطيب mai taimama zai yi taimama da wato bayan ƙasa dora abin da yake a bayan ƙasa abin da yake mai tsarki afsa'id abin da yake nufi da afsa'id shine duk abin da yake a bayan ƙasa ma sa'uda alal ard abin da yake a doran ƙasa shine abin da za a yi taimama da shi wa huwa turab abin da yake nufi da afsa'id din nan shine turbaya turbaya wanda dai aka sani ƙasa wanda take a baya shi ba ba kuma kaɓe ba turɓaya da aka sani wadda take a bayan ƙasa wal hajar da dutse dutse shi ma yana daga cikin jinsin abin da yake afsa'id abin da yake a bayan ƙasa domin ya tabbata a bayan ƙasa wal ram da yashi yashi ma haka ana taimama da yashi wa jami'u ajza'il ard da dukkanin juz'in ƙasa dukkan wani abin da yake jibi ne na doron ƙasa ana taimama da shi wannan duk saboda Allah madaukakin sarki ya ce fatayammamu sa'idan tayyiba ku yi taimama da wato abin da yake na ƙasa mai tsarki as-sa'id shine ma ta'uda 'alal ard abin da yake wato ya kasance a burbushin ƙasa kuma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sahabbai masu sahabbai da dama daga cikin su akwai hadisin Hudhaifa da hadisin Sayyidina Ali da hadisin Jabir ibn Abdullah dukkaninsu yana cewa waju'ilat liya al-ard masjidan wa tahura an sanya min al-ard kasa masjidan wa tahura wannan a cikin wajen malaman usulul fiqh na shari'a idan suna ya zo wanda aka yi masa ta'rifi da alif wal lam kuma ya zo a cikin usulul isbat ba usulul nafi ba yana dalala akan al-itlaq wato yana nuni akan cewa an abinda aka ambata ba a kayyade shi da komai ba da aka ce wa ju'ilat liyal ard wannan ay mutlaq ne an sake shi a dukkan jinsi na abinda yake bayan ƙasa duk da yake a wata riwayar wannan hadisin hadisin Hudhaifa a cikin sahih muslim maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace ju'ilat liyal ard masjida wa turabuha tahura an sanya ƙasa masallaci a gare ni turɓayarta kuma ta zamanto an sanya ta abinda zan yi wato abinda za a yi tsarki da shi abin yin alwala abin yin taimama to waɗansu malamai sai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance turɓaya da ambato domin ya nuna cewa abinda ake nufi da inda aka saki ambaton ƙasa babu ƙaidi shine a ƙayyade ta da turɓaya don haka idan ba turɓaya kai amfani da ita ba taimamarka ba kai ba idan kai taimama da dutse ko kai taimama da saƙo ko kai taimama da yashi dukkan wannan bai inganta ba saboda wannan hadisin ya ce turɓaya ce aka sanya ta abin tsarki wannan ƙaunin waɗansu malamai ke nan ƙaunin Imam Shafi'i da matabar Imam Ahmad ibn Hanbal amma abin da yake mafi rinjaye shi ne abin da yake a matsabar Imam Malik cewa dukkanin jinsin ƙasa ana taimama da shi saboda dalilai kamar haka na farko dai dalalan lugar larabci as-sa'id a lugar larabci shi ne dukkan abin da yake a bayan ƙasa duk abin da yake a bayan ƙasa sa'id ne sannan na biyu maza Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisan da yake an sanya ƙasa ta zamanto abin a tsarki a gare ni bai ƙayyade ba wannan riwaya da take wa ju'ilat turbatuha an sanya turbayarta ta zamanto abin tsarki ba ƙayyadewa sai ba yana daga cikin abin da malamai suke kira at-tawqif ala ba'd afrad al-am nafi bayani akan waɗansu daga cikin abubuwan da ake yin alwala ake yin taimama da su saboda muhimmancin su da kuma cewa a galibin yin taimama da turbaya ake yi domin ta kasa komai yawa a bayan kasa. Turbaya ta fi yashi yawa, ta fi yimɓe, ta fi dutse, duk wani abu a bayan kasa bai kai yawan kasa turbaya ba. Da shi yasa aka ambace ta ba don a nuna kanta ita kaɗai za a iya yin taimama da ita ba. Dalili na uku, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Jahm a cikin Bukhari yana a bawali wani ya masa sallama sallallahu alaihi wasallam sai bai amsa masa ba, sai bayan tukuna ya bayan ya gama sai ya bugi wani bango ya sa hannunsa a ma'anar bugawa ya sa hannunsa a jikin wani bango ya yi taimama sannan ya amsa masa. To kaga da turɓaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimama ba da turɓaya yayi ba, yayi ne da bango. To waɗanda suka ce a'a ai watakila sai da aka karkato aka karki turɓaya a jikin bangon ya zama to kura ta tafi sannan aka taimama, ita ce ina riwaya, riwaya ba ta faɗa haka ba. Da haka wannan hadisin hujja ne ga abin da Imam Malik ya tafi a kai kan cewar duk abin da yake jinsin abin da yake a bayan ƙasa za a iya yin taimama da shi. Kuma a cikin wannan akwai yalwatawa ga bayan Allah. Yanzu ba ko ina ne za ka iya samun ƙasa ba. Yanzu alal misali kai wanda suka saba tafiya a jirgin sama da za su iya samun ko kuma tafiya a cikin basin iyamurai da za su iya samun miskinan a tsaya da su ke alwalatin sallah idan sun san cewa bisa al'ada wannan ba ta yiwuwa. Me zai fi musu ɗauki? Me zai fi musu sauƙi? Su ɗauki turɓaya ko su ɗauki dutse ko su ɗauki dutse? Wanne ya fi sauƙi? Eh to wataƙila wani ya ce turɓaya ko? To amma turɓaya za ta ɓata masa kaya. Amma dutse fa, a ganin ka ɗauki dutse sai guzurinsa ka za ta iya sa shi a cikin jakarta ko a cikin jakar leda. In lokacin alwalai wani ya daga cikin inaya ba da wato mai da hankali akan sha'anin haƙƙin Allah, isar da haƙƙin Allah. Ka san cewa bisa al'ada domin abin da yake galibi kamar sharaɗi ne duk abin da yake bin istimrar yana faruwa. Ka san cewar in kai wannan tafiyar ba za a tsaya ba kai alwala ko ba za a kai alwala ka fito kai sallah har sai lokacin sallah ya fita. To yau sai ka zama ka koma cikin fa'idar tuhurain, ka rasa abin alwala, ka rasa abin taimama, to kai gurin abin da za ka taimama da shi. Dutse kuma ya fi sauƙi duka turɓaya. To da haka a cikin mazhabin Imam Malik akwai tausi'a, akwai yalwatawa ga bayin Allah, yanda zai zama su kanta ba a hanyar da ke da turɓaya ba. In aka ce sai turɓaya an daɗa ƙara takurawa, ita kuma asalin taimama ta zo ne domin ta rufta. Tunda kaga a ƙarshen ayar da ta yi magana akan alwalar da taimama shi ne Allah ta'ala yake cewa ma yuridullahu liyaj'ala alaykum fid din min haraj. Allah baya so ya sanya muku wani kunci ko dai kankanta a cikin addini. Ba a so a ta Allah baya so ya takura ma musulmi a cikin wani abu na shari'a. Don haka akwai tausi'a, akwai yalwatawa, akwai sauƙaƙawa. To yake wa jami'u ajza'il ard, dukkanin jinsin abin da yake a bayan ƙasa, jibi'i na ƙasa, ma damat ala hay'atiha, amma da sharadi matsawar tana nan a bisa ɗabi'arsa. Shi jibi'in na ƙasa yana nan a bisa ɗabi'arsa. Me yake nufi yana cikin bisa ɗabi'arsa? Yake lam tughayyirha sana'atu adami, wani aiki na wato aikin ɗan adam da yake yi na canje-canjen sana'a bai canza wannan ƙasar ba. Bi qatsin, ta hanyar dafawa, wani hauhi da makamancinsa ko gasawa. Wato kaga kamar irin jambulo za a iya taimama da shi? Ba za a iya taimama da shi ba, domin sai da aka ƙona shi. Tunda an ƙona shi ya fita daga ainihin abin da yake a jinsin ƙasa, ya zamanto wani abu wanda sana'ar ɗan adam ta shiga cikinsa. Sunan jinsin ƙasa ya tashi daga gare shi. Amma tubali ba, irin gidajenmu na tubali na da ake yi za a iya yi, tunda ba a dafa shi ba, ba a gasa shi ba, ba a masa wani canji ba. Ƙasa yake kawai aka ɗauko aka kwaɓa, kwaɓawa ɗin nan da aka yi da ruwa aka yi, don haka bai fitar da shi daga ainihin asalinsa na cewa yana daga cikin jinsin jibi'in ƙasa ba. Wa turabu afdalu min ghayrihi, yake turɓaya ta fi falala bisa waninsa. Gara kai alwala da turɓaya bisa wani abu wanda yake ba turɓaya ba daga cikin jinsin ƙasa. Wato idan ka samu dutse, ka samu ƙanƙa, ka samu yunƙu, ka samu yashi, ka samu turɓaya, to wanda ya kamata kai amfani da shi menene? Turɓaya. Dalili shine an kiɓance shi da ambato a cikin hadisin Hudayfa, waj'ilat turbatuha lana tahura, an sanya turɓayar ƙasa ta zamanto mai tsarkakewa a gare mu. Saboda haka kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓance turɓaya da ambato ya nuna kan cewa ta fi waninta,
wajen ai amfani da ita wajen yin taimama. An fahimta? Wala ya tayammamu ala shay'in nafis, mutum ba zai yi taimama ba akan wani abu wanda yake mai tsada mai kima, mai kadhab kamar zinari. Zinari yana daga cikin ma'adanai na ƙasa. Zinari yana daga cikin ma'adanai na ƙasa, wato ba za ka je ka haƙo zinari in kamar kana aiki a ma'adani da ake haƙo zinari. Lokacin sallah yayi babu ruwa za ka yi taimama, to ba za ka sa hannunka akan wannan zinariyan ka sai za ka yi taimama ba. Saboda yin haka yana kore tawali'u da ake so a cikin ibada, nuna isani ga Allah. Don haka sai ka nemi waninka, tunda ƙasa ɗin nan dai tana nan isassa yalwatatta a bayan ƙasa. Kadhahabi wal fidda, kamar zinari da azurfa. Amma sauransa fa daga cikin ma'adanai, kamar gishiri. Za ka iya taimama da gishiri, irin gishiri da ake haƙowa na ƙasa, ko irin abin nan farar ƙasar nan limestone wanda ake yin siminti da shi, irin da ake samu a ko kanwa, duk za ka iya taimama da su. Dalili shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, umirtu bi ardin sabiha ta'kulu alqura yusammunaha yathrib wa hiya tayyiba. Yace an umarce ni zuwa wato ƙasar da zan yi hijira, ya zuwa ga wata ƙasa wadda take ƙasar ta ta gishiri sabiha, tana cinye garuruwa, suna kiranta Yathrib, wato mai laifi. Yake ba haka ne sunanta ba, sunanta Tayyiba mai ƙarfi. Wannan ya nuna cewar garin Madina, musamman arewacin Madina, ƙasa ce wadda take mai gishiri, kuma bil ijma ana yin taimama a wajen. Kamar Abdullahi ɗan Umar an ruwaito ya taho daga Jur, sai ya taimama a nan. Jur ɗin tana daga cikin wannan wajen wanda yake mai irin wannan ƙasar mai gishiri-gishiri. To kasancewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Madina da wannan sunan, ko ba a ce ba za a iya yin taimama a garin Madina ba, saboda ƙasarta ƙasa ake mai gishiri-gishiri, ya nuna kan cewa za a iya yin taimama da ma'adani. Daga cikin ma'adanin da ba za a iya taimama da shi ba shi ne zinari da azurfa, da kuma dukkan abin da yake da kima kamar murjani da sauransu wanda ake ɗebowa daga cikin teku, duk da yake kuma suna daga cikin dukkan abin da ke bayan ƙasa, amma saboda tsadarsu da kimarsu ba za su amayar da su abin taimama ba. Na'am? Kwalli, haka zalika kwalli in yana nan a asalinsa ba a maida shi na sana'a ba, kamar a daka shi, amma in yana dutsensa za ka iya sa hannu ka taimama da shi, za ka iya ɗora hannunka a kai ka taimama da shi, ko babu sabaya a kansa. Kwalli biyu yana daga cikin wanda suka yi nasi a kai, duk wannan abin kamar gabar Imam Malik, duk suna daga cikin ajza'ul ard. Wala ala libs, mutum ba zai yi alwala akan mashimfiɗi ba. An san mashimfiɗin masu hawa doki, abinda ake shimfiɗawa kafin a ɗora sirri. Wannan mashimfiɗin ba za ka ce kana kan doki bari ka taɓa mashimfiɗi kai taimama ba. Wala ala bisat, ba kuma za ka yi akan shimfiɗa wanda aka yi ta da saƙin, wanda aka saƙa ta daga auduga ko kitani ba. Wala hasir, ko tabarma ita ce wanda aka saƙa ta daga ganye ko kaba. Wa in kana fiha gubar, ko da akwai turɓaya a kai, in dai ya zamanto tabarma ce tana da 'yar turɓaya a kai, sai in turɓayar ta yi yawa da za ka iya cewa a kan turɓaya kai taimama ba a kan tabarma ba. Tunda ka san idan turɓaya ce wadda take 'yar kaɗan, wadda kamar dai ƙura wadda ba ta raba ta da shimfiɗa, wannan ƙuran ba za ta halatta mata ka ce ai akwai gurguɗin turɓaya ba, wannan ya ishe ni mai taimama. A'a, sai dai idan turɓayar ta kai yawan da za ka iya cewa abinda ka ɗora hannunka a kai turɓaya ne ba tabarma ba, ba shimfiɗa ba, to a lokacin nan za ka iya yin taimama da wannan. Wa yajuzu lil marid, ya halatta ga mara lafiya, idan lam yajid man yunawiluhu turaba, idan bai samu wanda zai kawo masa turɓaya ba, an yi tayammama bil jidar, yayi taimama da bango garin da yake kwance kusa da shi. Al-madni bi tub, wanda aka gina shi da tubali, a tub shi ne turɓaya, wato shi ne ƙasa wanda aka jiƙa ta bushe a abin nan aka gini da wannan tubalin. Al-layyi, wanda yake ɗanye, ma'ana banda tubalin da aka gasa, banda tubalin da aka je aka sanya shi a cikin tanderu har yi zafi domin ya ƙara ƙarfi, kamar yadda ake yin jambulo, banda irin wannan. Aw bil hijara, ko kuma ya zamanto bangon da duwatsu aka yi, kamar irin duwatsun nan da ake yi na kan kura, duwatsun kan kura ko makamancin shi, wanda dai suke na asalin ƙasa, ba kamar dutsen da aka zo aka mai da shi, ba kamar wanda ake masa sana'a aka mayar da shi abinda ake kamar granite din nan ko terrazzo ko kuma marble, duk wannan sana'a kan adam ta shi da shi. Amma dan dutse wanda yake aka ɗauko shi yanda yake kan kura, ko kuma dan dutse ko marmara aka ɗauko ta aka yi gini da ita, to babu laifi mara lafiya zai iya ɗora hannunsa a kan jikin marmarar, ko da siminti na tsakani ya nisanci simintin ya sanya hannunsa wajen marmarar ya shafa ya kimama da ita. Ƙayyadewar da ya yi ga mara lafiya babu mafhumi a kan wannan, bai nuna cewa wanda yake da lafiya in kiran ɗan kimama ya halatta a gare shi ba zai iya kimama da bango ba, ko ma da wanda yake ba mara lafiya ba, yana da lafiyarsa, amma yana daga cikin wanda suka cancanta su taimama. Sharaɗin yin taimama ya hau kansu shi ne mazaunin gida da ya zamanto cewar ba shi da ƙarfi, kuma yana jin tsoron in yake zai yi amfani da ruwa lokacin sallah zai fita, ko kuma rashin lafiya zai kama shi, aka halatta masa ya taimama, to shi ma zai iya amfani da bango ba sai kawai mara lafiya ba. Idza kanat ghayra masuratin bil jir, idan ya zamanto cewar bangon idan ya zamanto cewar duwatsun da aka yi ginin bangon da shi ba a yi masa shafe, ba a siminci shi da farar ƙasa ba, ba a shafe shi da farar ƙasa ba, farar ƙasa asalinta daga ƙasa take ko ba haka ba, amma an dafa ta, to saboda wannan dafawar da aka yi ya zamanto ba za a iya yin alwala da ita ba, ai ba za a iya yin taimama da farar ƙasa ba, sawa'un tana nan a cikin wato ta bushe ba a shafa ta ba, ruwan ya tsane ta bushe ba za ka iya taɓa ta ka kai alwala ba, ko kuma an shafe jikin bango da ita ba za ka iya taɓa bango da aka shafe bangon da farar ƙasa ka ce za ka yi alwala da shi ba. Min babu aula fenti, wanda ake yi irin wannan fenti ɗin na abin nan na chemical. Wa man tayammama ala mawdi'in najis, duk wanda ya tayammama da wani wuri wanda yake mai najasa ne, wa lam ya'lam bi najasati, amma bai san cewa wajen mai najasa ba ne, a adatin waqt sai rama sallah matsayin lokacin sallah bai fita ba, domin yayin da ya yi sallar bai sani ba, to iya bayyana gare shi cewa inda ya yi taimaman nan najasa ce a wajen, wani ya zo ya gaya masa ya sami ilimin cewa najasa ce a wajen, to idan lokacin sallar bai fita ba sai ya tashi wannan sallar, in ko lokacin sallar ya fita dama ya yi abinda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa shi ne ya yi ijtihadi, kuma in yi ibada a cikin irin wannan hali ya soke nauyin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa, domin ya ji tsoron Allah gwargwadon ikonsa. Allah ya ce fattaqullaha mastata'tu, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu, abinda na umarce ku da shi ku yi gwargwadon ikonku, ya yi gwargwadon ikonsa a sanin cewa wajen nan mai ƙarfi ne, daga baya ne ta bayyana a gare shi. To don haka, domin ya zamanto cewa ya samu alwal ya sami yin sallah da cikakkun sharaɗinta ba tare da wani gurɓata ba, shi yasa aka so masa a bisa a fuskar istihbabi fuskar cewa mustahabbi ne ya sake sallah matsayin lokacin da bai fita ba. Kamar yadda kowace nake cewa duk inda ka ji Imam Malik ya ce a adatul waqti, mutum ya rama sallah a cikin lokaci, yana nufin mustahabbi ne ba dole ba ne, kuma yawanci yakan kawo wannan domin ya nuna cewar abinda sharaɗinsa ya cika a bisa zahirin shari'a, amma kuma akwai wata tangarɗa da za ta iya shiga duk da yake da uzuri a kan wannan tangarɗa da ta shiga, idan ya zamanto kan cewar yana so ya samu cikakken lada ya ce ya kira ma wannan ibada na tsawon lokacin ta bai fita ba, in ko lokacin ta ya fita shi kenan ibadarsa ta riga ta yi ba za a neme shi da rama ba. Wala yukrahu tayammumu bi turabin tayammuma bihi marratan ukhra, ba makruhi bane musulmi ya yi taimama da turɓayar da wani ya riga ya taimama da ita saɓanin ruwa, mun ce ruwan da wani ya alwala da shi ya zamanto shi alma'ul musta'mal, ruwan da ake amfani da shi wajen alwala, an ce makruhi ne a amfani da shi wajen wata alwalar, to banda taimama, don wani ya zo ya taɓa waje na ƙasa ya yi taimama, babu kai ma za ka iya taɓa wannan ƙasar ka yi taimama ba tare da wani karhanci ba, inda ta saɓa ma alwala, inda taimama ɗaya daga cikin surorin da taimama ta saɓa ma alwala kenan. Kamar yadda aka yi a asibitocin Saudiya, musamman asibitocin da ake wajen kashi, an san wajen masu karaya su ne suke da larura, ba za su iya tashi su je su taimama ba ko su je ban aiki, to kaga inda ake kokarin tabbatar da koyarwar musulunci a cikin kome da kome ta a cikin duniya idan lokacin sallah yayi da yake kamar inda ake in lokacin sallah yayi a asibiti zaka ji ana kiran sallah to daga zara an kira sallah kowane daki akwai dan shara na wannan dakin akwai wata roba akwai roba tana nan cike da akwai roba tana nan da yashi haka zai dauka yana bin gado gudu yana mika mutane kowa ya kama ya taimama ya sallata akan gadon sa da wannan kasar da ake yin taimama to haka haka asibiti kin ne abin da ya kamata a koya ma in gode ne da masu ma'aikatan jinya kenan yanda ake jinyar musulunci kenan yanda ake jinyar musulunci a nuna maka a nuna ma mai jinya yaya za ka yi mara lafiya wajen ka taimaka masa wajen yin ƙarfi wajen yin alwala wajen yin taimama wajen yin wanka in wanka ya kama ki wajen yin sallah idan zai iya sallah a tsaye in zai iya sallah a zaune in sai a kwance duk irin waɗannan ya kamata a ce wato masu yin aikin jinya na musulunci ya zama tukun a cikin kasar musulmi ake duk cikin irin wannan to a cikin irin wannan kamar kaga wannan kasa wacce take a cikin ƙoƙo yadda ake zazzaga ta gajen kowa to wannan ya halatta a kowa ya taimama da wannan kasar ko susu nawa ne ba tare da wani karhanci ba wannan mahallin ijma'i ne a kan wannan babu wanda daga cikin malamai wanda ya saba kamar inda Ibn Qudama Allah ya ji kanta ya ishara ga wannan a cikin Al-Mughni wala yasihhu tayammum qabla dukhul al-waqt yin taimama kafin lokacin sallah ya shiga baya inganta bai inganta mutum ya taimama ya yi sallah da wannan taimama ba kafin shigan lokacin sallar farilla wannan mas'ala shi ne kaulin jamahirin malamai akan wannan suke mafiya yawan malamai akan haka suke cewa idan mutum alal misali kafin sallar magariba din nan sai a ce tun kafin a kira sallah tun kafin rana ta faɗi ya riga ya yi taimama yana jiran kawai a kira sallah zai yi sallar magariba to nan taimama ta saba ba zai yi taimama ba sai bayan an kira sallah lokaci ya shiga saboda me aka sanya wannan sharadi dalili shi ne cewar wajibin da yake a kansa in lokacin sallah ya yi shi ne ya alwala sai idan ya rasa ruwa sannan zai koma ga hukuncin taimama da haka lokacin da ya yi taimama lokacin wajarcin yin taimama bai hau kansa ba lokacin yaushe taimama take wajaba akan mutum ya yi ta idan ya rasa ruwa ko ba zai zama ta yarasa ruwa ba sai lokacin da ya ayyana gare shi ya san ya alwala ya sai yake ayyana gare shi ya alwala a lokacin sallah ya shiga nan ma yana daga cikin surori da taimama ta saba da alwala alwala za ta iya yin alwala kafin lokacin sallah ibada ce ka jira lokacin sallah sannan kai alwalar sannan kai sallah amma taimama saboda an rataya ta cewa matsayin maimako ce da alwala in akwai alwala ba za ka taimama ba in kana da halin yin alwala ba za ka taimama ba to kuma ba za ka tabbata kan cewa ba za ka iya yin alwala ba sai idan lokacin sallah ya shiga ya zama to ba za ka iya yin ba za ka samu ruwa ba to sannan za ka taimama dalilin haka ne ya zama kuma fiye yawan malamai suka ce sharadin mutum ya yi taimama sai in ya tabbatar lokacin sallah ya shiga saboda haka ba za ka iya da daddare kafin fitowa alfijir akwai janaba a jikinka kuma ka san cewa ba za ka iya amfani da ruwa ba baka kuma da ruwan zafi baka kuma da halin da zaka dumama ruwa ka ce to barke taimama ka jira sallah asuba dole sai ka jira an kira a salati alfijir ya fito an kira a salati to sannan sai kai taimama sai kai taimama a bisa wannan nema a malamai shi ma wannan shi ma kaunin mafiya yawan malamai ne cewar ba za ka yi sallar farilla biyu da taimama ɗaya ba sallar farilla biyu da lokacin su ya shiga ba sallar farilla waɗanda lokacin su ya wuce ba kamar wanda za ka yi ramuwa kamar alal misali kai taimama an kira sallah a zahar ka yi kai taimama za ka yi sallah a zahar kai sallah a zahar sai ka zauna a masallaci kana ta karatun alkur'ani har la'asar ka yi idan aka kira sallar la'asar ba za ka yi sallar la'asar da wannan taimama ba dole sai ka sake yin wata taimama domin wajibin da yake kanka da la'asar ta shiga kaje ka nemi ruwa kai alwala wajibi ne kai alwala ga kowace sallah idan lokacin ta yazo to idan ka tashi za ka je kai alwala ka kasa samun ruwa ko kuma ka kasa amfani da ruwan to lokacin da kake sake wata taimama duk da akan wannan Imam Ahmad yana tawakkufi yana cewa yana ganin mutumin da yake ya sallar farilla biyu da taimama guda daya kada a matsa masa domin tunda dai Allah madaukakin sarki ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sa'id at-tayyib wudu al-muslim wa in lam yajid al-ma'a athara sinin fa idha wajada al-ma'a falyattaqi Allah walyamassahu basharatahu fa inna dhalika afdal yace wato ita tar tirbaya kasa wanda take mai karfi abin yin alwalar musulmi ne ko da bai samu ruwa ba shekara 10 yace tunda an ce yin wato kasa za a yi taimama da ita a matsayin alwala take ko da mutum yake shekara 10 da haka abinda za a iya yin alwala da shi za a iya yin taimama da shi da haka shekara a tsananta abinda kawai yake da aka taimama sai yin abu biyu imma alwala imma abinda yake warware alwala shi ma ya same shi na wato kari rashin karfi wa imma ya samu ruwa kafin ya salla kafin lokacin sallah yayi to wannan sai taimama ta warware amma in ba haka ba Imam Ahmad yake yana cewa kada tsananta akan wannan matsala ta cewar dole sai an sake yin sai an yi taimama ga kowace sallah in lokacin da ya shigo amma mutum ya ihtiya saboda karfin khilaf saboda karfin sabanin da yawan malaman da suka fata akan cewar sharadin yin alwala da sharadin yin taimama ya zamanto daga cikin sharadin ingancin taimama ya zamanto ita za a yi a farkon kowace sallah sai an sabunta ta a farkon kowace sallah wa sifatuhu to duk wannan bayani ne akan hukuncin taimama yaushe za a yi da kuma da me za a yi taimamar to sannan kuma yanzu za a shiga ta yaya ake yin taimama yace wa sifatuhu sifat taimama an yani yastibahata as-sala ya niyar halatta yin sallah da wannan taimama ya niyar cewa yana halatta ma kansa yin sallah a wannan akwai dan ya kamata a fahimci wannan abinda malamai ke nufi da wannan kalma wato ita taimama ba tsarki take ba wa mutum ba tsarkake shi take yi daga rashin tsarkin sa idan mutum ba shi da alwala yayi taimama ba tsarkake shi take yi daga rashin alwalar sa ba idan mutum ba shi da tsarki yana da janaba a jikin sa yayi taimama taimaman nan ba ta tsarkake shi daga janabar sa ba abinda ta yi ta halatta masa ya yi wannan ibadar da aka shartanta tsarki gare ta duk da ba shi da tsarki amma Allah ya yi masa rukhsa ya yi wannan ibadar ba da yin tsarkin da aka neme shi ya yi ba da taimama wanda za ta tsaya a mamakon yin tsarkin don haka ne idan ya samu ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza wajada al-ma' idan ya samu ruwa falyattaqillah ya ji tsoron Allah wal yumissahu basharatahu ya shafi jikinsa da ya shafi fatarsa da wannan ruwa kaga idan da kai mama tana tsarkake mutum ba za a ce ya zo yayi tsarki da wannan ruwan ba idan ya samu ruwa a koyo to dan haka ne malamai suke cewa ita kai mama mubihun at-tayammum mubihun la rafi'un lil hadath ita kai mama mai halatta yin ibada ce ba mai dauke hukuncin rashin tsarki ba ba ta tsarkake mutum dan haka ne a bisa sahihin maganar malamai mace idan kai wankan haila ba za ka iya amfani da ruwa ba a idan ka ga karfin ta na haila ba za ka iya amfani da ruwa ba saboda babu ruwan ko kuma saboda babu ruwan dumi ko ba za ka iya yin wanka da ruwan sanyi ba to za ka yi taimama sai sallah amma mijin ka zai sadu da ita da wannan taimamar ba dan ta yi taimama ba ta halatta ga mijinta ba tana nan a hukuncin mai haila a hukuncin cewa tsarki wato rashin a hukuncin cewar wannan cutar ta haila na tare da ita hace ta yi wanka sai kuma ba za ka halatta ta ga mijinta ba a jin sahihin maganar malama to shi ne ma'anar wato yayin da mutum zai taimama ya yi niyyar halatta yin sallah wannan matsalar ita ce wato farilla ta farko ta taimama niyya kusan malamai sun kusan ijma'i ba wanda ya saba akan wannan illa al-Imam al-Auza'i da Hasan ibn Hayy amma hatta Imam Abu Hanifa da yake cewa alwala ba sai da niyya ba wanka ba sai da niyya ba wajen taimama yake taimama sai da niyya sai mutum ya yi niyya idan mutum ya yi niyyar taimama duk ta wadatar da shi kace na yi niyyar taimama ya fi komai sauki duk ka ce ka yi niyyar wato halatta yin sallah ko kuma ka yi niyyar yin ibada tare da cewa akwai kari babba a jikinka kamar yadda yake cewa wa yanhi min al-hadath al-akbar in kana muhdithan al-hadath al-akbar yayi niyyar cewa zai halatta ma kanka yin sallah tare da tsayuwar babban kari babban rashin karfi na nan a jikinka idan ya zama sai mamar zai yi ta ne daga al-hadath al-akbar kamar mutumin da yake da janaba a jikinsa ba zai iya wanka ba yayi ta mamar zai yi sallah ko mace da ta yi ƙarfi daga wankan haila ba za ta iya wanka ba sai ta nema ke sallah. To kaga kowanne daga cikin su biyu da mai haila da mai janaba nau'in rashin ƙarfin da ke tare da shi babban rashin ƙarfi ne, babban kari ne. To idan mutum zai yi taimama da babban kari, dole ya bambance ta da taimamar da yake yi da ƙaramin kari ta hanyar ya ayyana ta, ya ce wannan taimamar yana yi ne domin ya halatta ma kansa yin sallah tare da tsayuwar babban kari a jikinsa. To shi yasa duk abin da zai hutar da mutum daga wannan ta ce kawai kayi niyyar taimama, sai ka halarta da niyyar taimama a zuciyarka. Cewa wannan ibada kana yi ne da niyyar taimama take so kai, ba zancen za ta halarta ma kanka sallah ba, ko za ta halarta abin nan ko da taimama da jaraba, saboda akwai jaraba ne a jikinka, kawai ka halarta niyyar yin taimama duk sai ka wadatar da kai daga wannan tafsiri wanda malaman fiqhu suke ambato. Dalilin da yasa aka shar'anta niyya shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, innama al'amalu binniyat, wannan hadithin na sayyidina Umar wanda yake shine jigo a cikin wannan babi. Wa innama likulli imrin ma nawa, kowane mutum yana samun abin da ya niyya ne. In baka niyya taimama ba, hukuncin taimama ba zai tabbata gare ka ba, saboda aiki ne na ibada. Kuma ya kulu bismillah, sannan ya basmala, ya yi bismillah. Wannan siyasan aka yi a kan alwala, an yi siyasi ne a kan alwala, kamar yadda ake yin bismillah a cikin alwala. To waɗansu malamai suna ganin sai bismillah a cikin alwala, amma babu a cikin taimama. Amma babu nasi daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nuna taimama ana yi masa bismillah. Alwala mun samu nasi da hadithin Anas da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tawaddu bismillah, ku yi alwala da sunan Allah. Amma wajen taimama babu nasi da ya nuna a kai a yi bismillah illa siyasi a kan alwala. So da haka a wajen wanda suke ganin ingancin wannan siyasa, mutum zai iya yin bismillah yayin da zai fara yin taimama. Wa yasta'milu sa'id, sannan ya amfani da abin da ke bayan ƙasa. Yadribu alayhi biyadayhi jami'a, ya sanya hannunsa da kafutar hannayensa a kan wato ƙasar ko dutsen da hannayensa gabaki ɗaya. Darbatan wahida, taɓawa sau ɗaya. Abdarb da ake nufi ba duka ake nufi ba, zahirin ma'anarsa darb duka ne. Domin haka ya zo a cikin hadisi fa daraba biyadayhi al-ard darbatan wahida, kamar yadda ya zo a hadisin Ammar, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya taɓa ƙasa da hannunsa. Abinda ake nufi da darb ɗin taɓawa, ba cewa aka idan ka ce wa sai ka dashi ƙasa ba, da ƙarfi har ƙura ta kai, sannan za ka san cewa ka wato ka yi abinda ake nufi. A'a, ka taɓa ƙasa, ka sa hannunka a kan ƙasa, shi ake nufi, shi ake nufi da darb. فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا, إذا ونا أبو يا تنفريد عنا يا الناس لك نفقوا فوق يا كون أبو وانديك ميئي يا مكاليد عنك نفضهما في كركئ عنا يا نفضا خفيفا كركئ وبامي قلني بأهنكني كركئ من تو كركئ ودقيق من تو كركئ ترقايا باكيدا كأن زلزجي كأن saboda ne, saboda kada idan ka zo shafa ka ya zamanto ka ji ma kanka ciwo. Wannan karkadewar sunna ce daga cikin sunnan Mustafa sallallahu alaihi wasallam, domin kamar yadda ya zo a cikin hadisin Ammar a cikin sahih al-Bukhari, yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta masa alwala, yace inna ma yaskana yatika an taqula bi yadayka hakaza fa darara bi yadayhi al-ard thumma nafadahuma nafdan khafifa. Yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ƙasa da hannayensa guda biyu, sannan ya karkaɗe su karkaɗewa mai sauƙi. A wata riwayar an ce nafaha huma, ya hura, wato ya hura domin ya karkaɗe abin da ya maƙale da hannu. Yin wannan karkaɗewar sunna ce, kuma sunna ce wadda take ma'qulatul ma'ana, ma'ana wato an fahimci wato hikimar da aka ce a karkaɗe ɗin. Don haka idan wani abu bai maƙale ba za ka karkaɗe. Iyana wa gita in babu wata tsakuwa ko kaya za ka karkaɗe ko ba za ka karkaɗe ba. Wanda yake ma'qulatul ma'ana ne sai ce ba za ka karkaɗe, wanda ko yake ta'abbudi ne kawai an yi ne na ibada sai ce za a karkaɗe. In ka ɗauka karkaɗe yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, ibada ce yayi, to saboda haka ko da tsakuwa ko babu tsakuwa za ka karkaɗe. In ka ɗauka yayi ne saboda ya kore, saboda ya yarke tsakuwar da ta makale da hannunka, to sai ka ce idan babu tsakuwa ba sai ka karkaɗe ba. Ko da tsakuwa ko ba tsakuwa, a fahe za ta tsaye inda tsakuwa za ka karkaɗe, domin abu ne wanda yake ma'qulul ma'ana. Ma'anarsa an fahimci cewa in labbaita Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karkaɗe dan kada ya zamanto akwai wata tsakuwa ko ƙaya a hannun, da haka idan kai ka riga ka tabbatar babu tsakuwa ko kaya ba sai ka karkade ba shi ne ma'anar wato sunna wadda take maqulatul ma'ana da kuma as-sunna at-ta'abbudiyya an fahimta akwai misali da dama irin wannan suka zo na sunna wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kamar yanzu abin nan a cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsuguna a wuri yayi bawali idan ka zo wannan wajen za ka sunna ne kana tsuguna a nan wajen kai bawali ko ka ce dai in ka ji bawali ya kamata ka yi ba sai ka kakkaro shi ba wanda yake wannan maqulatul ma'ana al'ada ce ta sanya shi bukata ce ta sanya shi yayi kace ko wannan ba kai kai wannan ba za ka ce amma ba kai ba za a ce ba kai koyi da sunna ba amma wanda yake cewa wannan sunna ta abudiyya ce ibada ce mahada ko na kan ce kibar ko ban fahimta ba sai na yi yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yanda matabar Abdullahi dan Umar take to sai ki ji wannan an fahimta saboda haka wannan abin da yake nufi rinjaye dangane da karkade shirqaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abu ne wanda yake maqulul ma'ana an fahimci hikimar da yasa yayi haka dan haka idan babu hikimar wannan illar ba ta nan al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adama hukunci tare da illar sa yake in akwai illar a samu hukunci in babu illar ba za a samu hukunci ba saboda haka in babu dalilin yin wannan sarka tsewar ba sai an yi ba ko ka tsaya yawa a sarka tsewar ba na kasa bane wannan tabbai ta fita da kai nan sai saboda ɗan gaye saboda ɗan gaye kada mutum ya ce haka kawai na gode duk da kaina karkadewar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba ta kasa bace ta tsakuwa ce wanda za ta fice ki inda domin in akwai tsakuwa ko kaya yayin da mutum yake shafa a fuska za ta iya karkar ba wai dan ya zama to kan cewa kada ya gudu ba gudu da ake so a gudu idan aka yi saboda Allah ai wannan marhaba da shi ko ba haka ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda aka ruwaito a daren lailatul qadr da ya gani daren 21 yake ya gan shi yana sujira a cikin ruwa da tabo sai ga shi koyi sallah asuba aka yi ruwa mamakon ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda masallacin an rufe shi da kabar da dino ne da ka kabar da dino ba rufe ba wurin kwano bace da za ta hana ruwa ya shiga in ana ruwa yake shigowa cikin masallacin saboda haka da ya sujada sai ya sujada a cikin ruwa da tabo da aka yi sallama sahabbai suka ce sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fuska wato goshinsa da hancinsa duk da ruwa da tabo sallallahu alaihi wasallam to da haka irin abin da ya samu jiki na yunku da tabo da turbaya in saboda Allah ne to madalla da wannan to da haka abin nan an gaya sai a kula a karkade ba wai dan a kada a wato ai buɗe da kula ba ko akan duk da ba sai an karkade ba to wa yamsahu biha wajhahu wa lihyata sai ya shafa fuskarsa da geninsa da wannan kasar da ya taba ta da hannayensa biyu yabda'u min a'lahu ila an yastawfiya ya fara daga sama fuskarsa daga can kolin fuskarsa ta sama wato ma'ana inda daidai wato gashin kansa yake fitowa daidai makwarkwada kamar yadda aka ce wajen alwala ko da yana da sanko ba zai ce zai fara daga can inda sankon ya tsaya bane daga inda bisa al'ada gashi yake fara fitowa saman goshi nan ne farkon fuska daga nan zai fara daga sama sai ya shafa ya yi kasa ila an yastawfiyahu hatta ya gama fuska ta baki daya tunda Allah ta'ala cewa yafamsahu bi wujuhikum wa aydikum min ku shafa fuskokinku da hannayenku daga wannan kasar da kuka yi da za ku shafa da ita to da aka ce ku shafa fuska ana nufin ta'minul wajh bil mas a gani fuskar da baki daya da shafarta ko ina sai ka shafa a cikin fuskar kuma yadribu ukhra li yadayhi sannan ya sake taba kasa wani tabawan na biyu li yadayhi domin shafar hannuwansa to wannan shafa ta biyu malamai sun yi sabani akan abin da yake karfi wajen hujja bisa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau daya ake shafa dan haka yazo hadithul ammar duk hadisin da aka yi ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba kasa sau biyu wajen taimama baki inganta ba malaman hadisi sun bi biya hadisan nan gabaki daya suka yi wannan hukunci duk hadisin da yake annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya shafa kasa sau biyu wajen taimama ba wanda ya inganta abinda kadan ya inganta wajen shafar kasa ta biyu daga fi'ilin Abdullahi dan Umar ne daga cikin sahabbai kamar da Imam Malik ya rawaito a cikin Muwatta Abdullahi ibn Umar ya inganta daga gare shi cewa yana shafar kasa shafa ta biyu yana taba kasa tabawa ta biyu domin shafar hannuwarsa amma yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma Ammar taimama sau ɗaya ya taba kasa ya sa hannunsa a kasa ya shafi fuskarsa sannan ya shafa hannayensa idan mutum yayi wannan ya wadatar da shi bal wannan ma shi ne sunna yin na biyu din duk da yake a mazhabar Imam Malik ana ganin wannan sunna ne domin kamar yadda zai ambata cewa idan mutum ya shafa sau ɗaya da yi ta biyun ba wannan ta wadatar da shi ba zai sake taimama ba saboda haka ta biyun sunna ne a mazhabar Imam Malik to amma ba a tabbatar da sunna sai da abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ya inganta daga fi'ilin sahabi inda ya inganta daga fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a tabbatar da sunna da shi ba amma wannan shafa ta biyu ne masabar Imam Malik ne masabar Imam Shafi'i amma Imam Abu Hanifa da Imam Ahmad ibn Hanbal da mafiya yawan malamai suka ce sau ɗaya mutum zai shafa kasa kuma shine sahihi idan ka taba kasa sau ɗaya ya ishe ka wajen taimama kuma shine ainihin zaka ga sauƙin wannan ibada ba sai ka zauna ka wato abin nan yawanci mu ana an matsanta a cikin abubuwan da ake bayyanawa wajen waɗansu tafan fiƙhu na yadda ake taimama ana cewa ma in za ka yi taimamar sai dai ka zo daidai inda za ka yi sallah ka kawo ƙasar kana yin taimamar ka riƙe kai sallah ko da daga wajen masallaci ne ba za ka taimama ka shigo masallaci ka taimama ba saboda haka jikinka rawa yake in za ka yi taimama cewa wataƙila ba ce ba to alhali ka cike sauƙi a ibada sai yadda an gina ta akan sauƙi shi da kamata kuma mu alkasa ta ba mu mai da ita wahala da tsanani a gare mu Allah ya sauka mana mu tsananta mu in muka tsananta mu sai Allah ya tsananta mana ka dauke ta cikin sauki yanda Allah madaukake sarki ya sauka ta ka safi kasa to kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu duba da yanda Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci dan goma ya kada kawai ya shafa ya shike nan an yi taimamar an gama to haka sauki yake shafa fuskar in ka gani wajen shafa fuskar waɗansu suna cewa ke kokari wai hatta irin ɗan kwarin nan da sauransu duka shafa to ai shafa daban yake da wankewa wankewa shi ne ake so ƙasa ai shi ake so ruwa ya taɓa ko'ina amma wajen shafa ba ce ke ƙasa ta taɓa ko'ina ba ka dai gani fuskar kaza da shafa amma waɗannan abubuwan da kamar shafa abin nan leɓe da sauransu duk waɗannan abubuwa duk ba su zo wajen bayyana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa taimama don haka abin da aka sauƙaƙa mu ɗauke shi a duka sauƙi to eh za mu gani wajen yadda ake yi batun hannu cafewa ko sharaf cafe thumma yamsahu zahira yadihi al-yumna bi yadihi al-yusra sannan ya shafa bayan hannunsa na dama da hannunsa na hagu hatta yantahi ila al-mirfaq har sai ya tike ya zuwa ga gwiwar hannu to wannan ma ga wata matsala taimama zuwa ga gwiwar hannu in aka tashi yin taimama zuwa ina ake yi Allah ta'ala cewa ya a cikin Qur'ani famtahu bi wujuhikum wa aydikum ku shafa fuskokinku da hannayenku a alwala ya ce fabtulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq aydiyakum hannayenku ya zuwa ga gwiwar hannu taimama kuwa bai ce ga shi zuwa ina ba sai kai ya ce hannayen kamar yadda ya ga wajen sarawo ya ce a yanke hannayensa wasariqatu faqta'u aydiyahuma in aka tashi yanke hannun ɓarawo daga ina za a yanke daga tsintsiyar hannu daga gwiwa ko ko daga kafaɗa sunna ta bayyana cewa daga tsintsiyar hannu ne to taimama ma fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa daga iya tsintsiyar hannu ne kamar yadda ya zo a hadisin Ammar a cikin Bukhari da Muslim famasaha zahira kaffihi al-yumna bil yusra wal yusra bil yumna ya shafa wato kaffihi shine wato tsintsiyar hannunsa zuwa tsintsiyar hannu shine al-kaff abinda ake riko da shi kuma ake duka ake mari da shi shine nan zuwa tsintsiyar hannu shi kadai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa amma zuwa mirfaqai waɗansu malamai sun ce sai an yi taimama zuwa ga gwiwar hannu kamar yadda nan ya faɗa malamai hadisin Abdullahi ibn Umar suka ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wani rawi ne da ake ce masa Muhammad ibn Sabit, saboda ya rawaito wannan hadisi da yin da sama da hadisi suke yadda da kike ne da ya rawaito wannan hadisi ya rawaito abinda ba shi da asali. Malaman hadisi ta kace cewa to raunan malam raunan mutum idan mutum suka ga ya rawaito hadisi da ba a taba jin sa ba min aba'il al-awwal ko da kun ji kanka cewa yayi cikin wajen wannan ya yarda ya dage ya san duk duniya an saba masa kuma bai zama ko fitacce irin sa imam Malik wanda za a ce ya kai shi da wani abu na mas'alar ilimi ba balle sana a karba to wannan sai ya sanya wannan mai riwayar ya zama ko ba karba sai dai malaman hadisi Muhammad ibn Sabit da rawaito wannan hadisin shi yasa malaman hadisi suke magana a kansa suka ce ba a lokacin bane tun da ya rawaito hadisin to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura zuwa mirfaqai dan kusan cewa wato da kuke Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura zuwa mirfaqai ne ba shi da asali. Amma Imam Ahmad yake idan mutum ya tura zuwa ga goyar hannu babu laifi tun da ya tabbata daga cikin Imam Abdullah dan Umar. Amma ni ba da aula mutum ya tsaya a sabu ya tabbata daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kusan cewa na tawai kai ke mana zuwa tsinkiyar hannun ka kawai ya fi sauki domin waɗansu suna cewa masu yin tawai na zuwa da zuwan hannu sai ka ai ke nuna mai wutar alwalaki ko ba ta ba alwalai aka zo ana wanke hannu zuwa ina ake wanka ba zuwa zuwa ba ta san haka ka ga shafawa ba sai a shafa zuwa zuwa isa ka kai mutu in haka ne ma sai ku kura baki da takar hanci da turbaya sai ku wanke sai ka shafa kafa da turbaya in dai so ake a kaman ka kenan a sai sai ku yawa sai kama da alwalai 200,000 Allah ya kawo sauki sai aka kawo sauki sai ya kawo to haka wannan da gaskiya wannan shine masabar da take tafsirin jawi shine masabar Imam Ahmad ibn Hanbal da masabar malaman hadisi ya tsoro an aka tashi Imam al-Bukhari ma aka haka yake dubi za ta tsoro na mutum ya tsoro na kawai ya shafa fukkarsa ya shafa hannu zuwa ga tsinkiyar hannunsa babu bukatar sai ta kawo zuwa ga zuwa hannu to da wajen shafar to shine a yake yanka zahira yadihi al-yumna bayan hannunsa na dama idan mutum zai yi shafa a duka yanda yake a masabar Imam Malik zuwa zuwa hannu sai ka sa hannunka na dama a cikin safar hannunka na hagu sai ka taho da safar hannun naka na hagu kana lankata ɗan yatsunka domin ka shafa dukkan safar hannun naka sannan idan ka zo nan sai ka kama hannaye ka kama ɗan yatsun naka haka ka tigira da safar har sai ka zo wajen zuwan hannunka sai ka juya sannan sai ka safa cikin dankan naka in ka safa cikin dankan naka sai ka tafi da shi har cikin safar hannunka ya zama ka safa safar hannun naka in ka zo daidai ƙarshe kuma ba tare da ka raba hannayen ba shi ne sufurar da aka ce ana yi sai kai haka wato kada ka raba hannayen wannan mutahaddi ne da malamai suka ambata ko a masalar Imam Ahmad ma suna da wannan mutahaddi ne kada ka raba hannayen idan ka zo da hannun hagun nan sai kuma ka sa hannun dama a bayan na hagu sai ka safa shi zuwa zuwa suna ce maka haka sannan sai ka dawo da shi zuwa nan wajen idan ka tsotse hannayenka ɗan yatsunka wannan yana da kyau babu laifi amma a cikin sunna ba a rawaito tsotsewa ba shi yasa ne na Imam Ahmad yake ba shi rakin bane in ka tsotsa hannun naka babu laifi in baka tsotsa babu laifi in kuwa zaka kamar yadda a cikin sunna kamar yadda riwayar hadisin amma ya nuna yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya safa bayan hannunsa na dama da cikin tafin hannunsa na hagu sannan ya safa cikin ya safa bayan hannunsa na hagu da cikin tafin hannunsa na dama shi ba tare da ya raba su din ba domin yin haka ɗin haɗe su ɗin gaba ɗaya shi ne zai zama to cikin tafin hannun sun shafa juna ya zama to kanta ka shafa hannayen naka gaba ɗaya guda biyu wannan hujja shine yake cewa masalan ahlul hadith da masalan Imam Ahmad ibn Hanbal yake kuma yamsahu baqinahuma ila akhir al asabi sannan sai ya shafa cikin su har zuwa ga ƙarshen ɗan yatsunsa kuma yamsahu zahira al yusra sannan ya shafa bayan hannunsa na hagu da yadda yi yunna da hannunsa na dama ila al-mirfaq ya zuwa ga zuwar hannu kuma yamsahu baqinaha ila akhir al-asabi sannan ya shafa cikin hannun nasa har da kafin hannun har ya zuwa ga ɗan yatsunsa kamar yadda muka nuna wa yajibu tahlil al-asabi wajibi ne ya tsotse hannaye ɗan yatsu wannan haka siyasan akan alwala siyasi ake akan alwala tsotse ibn da yake a wajen alwala tsotse ɗan yatsun hannu tsotse ɗan yatsu na kafa ba wajibi bane amma na hannu wajibi ne sai aka kiyasu ta wajen taimama wasahi ba wajibi bane don babu dalili akan wajibi babu dalili akan wajibi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu hadisi da yake cewa ya tsotse ɗan yatsun sai yin dake yin taimama amma idan mutum yayi dalili saboda cikin sabani saboda wasu malamai suna ganin sharadi ne da ba a mutum zai iya yin haka wa nabi al-khatam kuma wajibi ne ya cire al-khatam kawai ne zobe ina da zobe ya cire saboda in ya shafa zai bi shafa hannunsa ba, inda zai bayyana rufe ya jikin hannunsa bi shafa shi ba, don haka wajibi ne cire zai bi idan zai ke nama, ba kamar alwala ba ne wanda za ka motsa zoban domin ya zama ruwa ya shiga tsakanin zoban da fata, wajen ke nama zai ne ka cire zoban domin ka tabbata a kan cewa ka shafa hannunka baki ɗaya. Fa in lam yanzi'hu lam yajzihi, idan bai cire zoban nasa ba ke nama ka zaka ke nama ka ba za ka wadatar da shi ba, ba za ka inganta ba. Yake wa barbata taniya ta sunna tabaqata sabi na biyu na tabaqa wato tabaqata na biyu da ake yi a tarama sunna ce, kamar da muka ambata sunna ce, dalilin ba ta tabbata ba daga fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga fi'ilin Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. Yaka dal masu ila almirfaqain, haka ma tafan hannu zuwa ga zuwar hannu ita ma sunna ce, ba ta tabbata ba daga fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga fi'ilin Abdullah ibn Umar. Sau haka hata a matsayin Imam Malik idan ka takaita da shafa ƙasa sau ɗaya da kuma shafa hannunka zuwa tsintsiyar hannu ta wadatar a cikin kalwala, ta wadatar a cikin kalwala. Falau tasara ala zarbatin wahidatin lil wajhi wal yadayn ajza'ahu, da zai takaita akan yin akan taba ƙasa sau ɗaya domin shafar fuskarsa da hannayenka wannan ya wadatar da shi. Walau tasara fi masyi yadayhi ala al-qu'ayni, da ya takaita wajen shafar hannayensa ya zuwa ga tsintsiyar hannu kawai, wa salla ya salla da wannan tawamar a adatil waqti, ya sake salla ma wannan lokacin salla bai kusa ba, wato domin ya bar sunna, in mutum ya bar sunna to mustahabbi ne ya sake yin alwala, ya sake yin karfin da cikakkar sunna sannan ya sake yin salla, wannan a bisa abin nan din mazhaba kenan. Amma kamar da muka ambata bisa hadisin Ammar ibn Yasir a cikin sahihaini, wannan ba idan mutum ya alwala zuwa ga tsintsiyar hannu, in ya ce wannan zuwa ga tsintsiyar hannu ta wadatar da shi. Wannan shi ne abin da ya sauƙaƙa mana ya ambata mana a wannan babi na tayammama, wannan ibada wadda take sauƙi ga al'ummar musulmi, wanda ambaton ta zo a cikin alƙur'ani, bayani wanda ake yin ta kuma zo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تقول صار أنت تنبئي أقول كيف تكون أول مدرسة halartar wannan makaranta ta bu wannan majalisi da muka yi a jiya, an kasa su shiga gidansa sun harbe shi kuma Allah ya masa rufuwa, suna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa, Allah ya sa shi mutuwar shahada ya yi, Allah kuma ya haskaka kabarinsa, Allah ya kyautata bayansa, Allah ya zamanto waliyinsa a cikin zuriyarsa da ya bari da iyalansa, Allah ya haɗa mu da shi a cikin aljanna. Sannan abu na biyu kuma jiya mun nemi taimako na wani ɗan uwanmu wanda ya samu tafiya karatu, to a gaskiya muna da ƙara neman taimakon ƴan uwa domin a taimaka masa, wanda yake tare da mu ne a nan masallacin da masallacin Usman bin Affan, wajen tsare dukiyoyin ƴan uwa da kuma kula da tartibin ababen hawa da sauransu, don haka akwai ƴan uwa za su tashi yanzu su zazzaga abin da ya sauƙaƙa ga wanda Allah maɗaukakin sarki ya hore masa. Sai a ce maka Allah saka da alkhairi. Don ta tashi. To, a rawar mai kuka tambaya? Haka zalika akwai waɗansu ‘yan uwa su matan ɗazu da safe ake jana'izar su su 20 ‘yan gida ɗaya sun cikin hatsarin mota, Allah ya musu rasuwa da baki ɗaya. Suna yi musu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu, Allah ta aljanna su maso masu. A arama ne tambayar ka? Na'am, kaddamar da hannun dama ko bisa ko kaddamar da hannun hagu babu dalili a kan wajarcin muwalat, amma mustahabbi ne a kaddamar da wato shafar fuska a bisa shafar hannaye, don haka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma alqur'ani ma haka ya faɗa, famsahu bi wujuhikum wa aydikum, sai da aka fara shafa ambaton shafar fuska sannan shafar hannaye. Idan mutum ya akasa ya shafa hannaye sannan ya shafa fuska babu laifi, amma ya saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. wannan yake wajen gudun fitar lokaci da zai sa a yi taimama. Za a iya yin taimama don kare rasa jam'i, gudun kare yin sallah shi kaɗai, amma amsa wannan sanarwa ba a taimama don riskar jam'i, ana taimama ne don riskar lokaci. Saboda riskar lokaci wajibi ne, amma riskar jam'i ba wajibi ba ne, sunna ne, mustahabi ne, domin in ka rasa wannan jam'i za ka iya samun wani jam'i. In ma ko ba ka samu jam'in ba, za ka iya yin sallah kai kaɗai, ko ka samu wani sadaka tare da kai, ya zo maka sadaka ku sallah tare. Saɓanin kuwa lokaci, in lokaci ya wuce ya riga ya wuce, don haka ba a taimama bil ijma, saboda a riski sallar jama'a. Wannan sai mutum da nazari a jikinka ya halatta ya ɗauki alƙur'ani ya karanta juz'i ko cikakke. Idan mutum yana da nazari in har ya riga ya yi alwala, to ya halatta, tunda shi karatun alƙur'ani sharaɗin sa mutum ya zama yana da alwala. Shi kuwa kasancewar akwai nazari a jikin mutum, wannan taharat, wannan hukumin habas ne, dauɗa ce da take jikinsa. Abin nan za ta hana masa yin sallah, amma ba za ta hana masa yin alwala ba. Don haka zai iya ba za ta hana masa yin karatun alƙur'ani ba. Duk da yake al'aula kafin mutumin da yake nazari ya fita a jikinsa, kafin ya yi alwalar kamata ya wanke nazarin, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci Mifdal ya gaya masa Sayyidina Ali yaghsil dhakarahu wa yatawadda, haka yake mutum ya wanke al'aurarsa sannan ya yi alwala. Sannan wannan ce yana cewa meye ma'anar wannan, watamna'ul janaba mawani alhadath al'asghar, janaba tana hana abubuwan da ƙaramin kari yake hanawa. Rashin alwala yana hana yin sallah, ko in mutum ba shi da alwala zai yi sallah, zai yi dawaki ba zai yi sallah ba, ba zai yi dawaki ba zai karanta alqur'ani ba, abuwan ba zai taɓa alqur'ani ba. To janaba duk abin da rashin alwala yake hanawa, ita ma janaba tana hanawa da ƙari a kan wannan, shi ne ma'anar wannan jumla. Wannan kuma yake menene hukuncin wankan gawa, kuma yaya ake yin wankan gawa? A yi bayanin wankan gawa da kuma wane ne wanda zai wa gawar wanka idan namiji, haka kuma idan mace ce. Za mu zo insha Allah, muna nan tafi ba da daɗewa ba, za mu zo hukuncin wankan gawa. Wankan gawa farilla ce na kifaya, wajibi ne musulmi da baki ɗaya su yi idan an samu waɗansu sunni sun wadatar, suka za su ɗauke mata wannan, in ko ba wanda ya yi dukkan musulmi sun yi laifi. Bayanin yanda ake yin Allah da zai zo idan mun zo karatun hukuncin jana'iza. Wannan yake suna sallah jam'i da wani, sai ya ji kamar sai ya ji mai karmashin zai zata kome. Wannan yake idan mutum yana cikin janaba ko rashin ruwa zai iya yin shafan katanga kowace aka mata filasta da suminti, zai iya shafar katanga. To yau da rike bango wannan zuba haka suke hausar bane ko garu, sai yanke katanga zai iya shafar katanga, amma ba wanda aka mata filasta da suminti ba. Wanda aka mata filasta da suminti ba, da yin suminti ake da aka kona shi daga ƙasa yake, amma sai da aka kona shi, don haka ba za a iya amfani da shi, ba za a iya taɓa shi ba wajen yin wato taimama. Ita ya fita daga sallar shi ne limamin? Da wani suke sallar shi ne limamin? To in shi ne limamin, shi wanda ya fita shi limamin sai su gaba da sallarsa. Idan shi kuma sallarsa ta ɓaci, idan ya dawo sai ya sake sallah. Sai kuma ya yi ne duka tsoro, sai yana da izini, amma in ba duka tsoro ba ne, duka kwaɗayi ne, ko duka abin nan a leƙen labari, dole ya saba ma Allah, ya nuna kan cewar bai san muhimmancin wanda yake tsayawa a gabansa. Allah ya kiyaye mu. Wannan yake ya zo a sunna cewa wanke fuska da hannu guda ɗaya, kamar yadda ya zo a wanke da hannaye biyu idan an gama su. To ban gane tambayar ka ba. A suna wajen yanke fuska an yi sai yanke fuska da hannaye guda biyu, an yi kuma da yanke fuska da hannu ɗaya, duk ya tabbata daga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka ban gane abin da tambayar da yake nufi ba. wannan yake ne ne hukuncin wanda ya zina da kafira sun zo yi wanka kamar yadda shari'a ta faɗa wannan kamar wato ko yanzu ne ke da wanka ne sannan zai ji tsoron Allah da ji tsoron Allah wajen yin zinan ba sai a wajen ko zai yi wanka ko zai wanka ba sannan ya ji tsoron Allah bayan ya yi abin da zai yi na saɓon Allah Allah ya kai shi wanda duk ya abin nan ai yana nan lokacin da muka karatu a abubuwan da suke sabbada jannaba yake dukkan abin da saduwa tsakanin namiji da mata matar kuma ko rayayya ce ko ba rayayya ba duk wannan yana wajarta masa hukuncin jannaba sai ya yi wanka wannan shi ne hukuncin wanda ya nufi bar matarsa alhalin kuwa ba musulma ba ce kuma da 'ya'yansu maza da mata sai ba za ta ci gadonsa ba in ya mutu ya barta ita ba za ta ci gadonsa cikin matansa ba amma 'ya'yansa idan suna nan ɗan yin su ne za su ci gadonsa in kuma ya sake sun bi ta sun zama ba musulmi ba kuma ba za su ci gadonsa ba haka zalika kuma in sun mutu ba zai ci gadonsa ba ita ma matar in sun mutu ita ta riga ta mutuwa ba zai ci gadonsa ba tunda idan ya zama to addini ba ɗaya ba ne ba a gado wannan yake wanda ya zagi matarsa sai kamar ya sake ta ne ko yaya a zagi daban saki daban zagi daban saki daban sai idan yayi zagin da lafazin saki ne in yayi zagi da lafazin saki yake mata sakatta to yake mata sakatta wannan lafazin ne na saki ba lafazin ne wanda yake za a nemi niyyar sa ba in riga ya faɗa saki ya auku amma in ba zai ce mata a wanda kai ake kafara ce ba ko makamanci wannan wanda yake yana nufin yayi zagi ne amma bai kawo lafazin saki ba sai a tsayar da shi a kan meniyar menene makasudinka yake makasudinka zagin ta yake so kawai ba cikin ta ba yake sai a karbe shi a kan niyyar sa amma in yake saki yake nufin ta saka su sai daga ne da lafazin zagi din ne yake ai amma in yake ya zage ta da lafazin saki yake aka ce to matar ka ta saka ta shi ba da shi da niyyar sakin ta ba yake yaje ya yake maka amfani da wannan lafazin sannan shi ne tolama ana yin ta ne za a yi sallah ko za a yi ko za a iya da mutum zai iya zikirta ma'ana a bakin masallaci ake yi ko daga gida za ta yi ko daga ina za ta yi in gani cikin sallah ya yi za ta iya yin tolama kuma in ke tolama har za ta iya yin waɗansa za ta iya yin sallar nafila qabliya duk da yake a masabar Imam Malik ba za ta yi nafila qabliya da tolama ba sai dai nafila wanda za ta zamanto ba'diyya amma a bisa sahihi wanda ke cikin masabar Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam Shafi'i za ta iya yin nafila kafin ka sallar farilla da wannan tema sannan daga nan kuma ka zo ka sallar farilla da ita don babu abin da zai hana kai nafila da wannan tema da kai za ka iya nafilar ka sannan daga baya ka zo ka sallar farilla to da ka iya tema daga gida za ka iya kokon masallaci abin da yasa ake cewa ka gaggauta kada ka kawo abin da zai rage tsakanin kada ka kawo jinkiri tsakanin yin tema da yin sallah saboda ganin kai cewa idan ka jinkirta lokacin hayyo tsawon ka ya wajara gare ka sake neman ruwa ka sake neman ruwa in ka samu ruwa sai ka alwala in baka samu ruwa ba sai ka sake neman wata tulluma saboda in lokacin ya tsawai ka a bisa al'ada da kake ganin zai ruwa a ce ka samu ruwa ya kamata ka sake yin tulluma din idan har baka samu ruwan ba wace wani yake ta a wajen wankan janaba a wajen abin da ya halatta mutum ya wanke kamar sau uku uku eh abin da mutum zai wanke sau uku uku shi ne na farko gaɓoɓin alwala yayin da zai yi alwala kamar yadda zuwa hadisin Aisha ya yi sau uku uku haka zalika wanke kansa idan ya zo wanke kai ya wanke kansa sau uku shi ma ya tabbata daga su idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Aisha da na Maimuna amma sauran zubarwa a jikinsa baki ɗaya sau ɗaya kawai ya wadatar ba sai ya yi sau uku uku ba yake mutumin da ba shi da lafiya an ce in ba zai iya sallah a tsaye ba to ya yi a zaune in ba zai iya yi a zaune ba to ya ayyana a zuciyarsa to in zai ayyana a zuciyar ka karatu zai yi shi a fili ne ko a asirce a ai ba daga yin in ba zai in ba zai yi a zaune ba yayi a zuciyar ka a in ba zai a zaune ba kuma sai a kwance zai iya yi a kwance tare da nuni tare da ishara idan ba zai iya yin yana kwance din yana ishara ba to shine sai yayi ishara da zuciyar ka idan zai iya karatu a bayyane a inda ake bayyana karatu ya bayyana karatu in ba zai iya ba ya gargadar ikonsa wato ka'ida shine cewa akwai ka'idar da malamai suke faɗa cewa al-mansur la yasbutu bil maqsur duk abin da ya sauƙaƙa mutum ka yi a na ibada to ba za ka ce ba za ka yi shi ba saboda akwai abin da ba za ka iya ba wanda zaka iya in kai wanda ba zaka iya ba shine sai iya zo maka akai saboda haka idan zaka iya bayyana karatu a halin da ba zaka iya tsayuwa ba to tsayuwar ta fada akai amma bayyana karatu yana saboda al-maysur la yasqutu bil mahdud sannan ita mutum ne yana wancan janaba sai ya taba gabanta sai shi gaba ne ko zai tsaya ya tafi alwalarsa a ce shi gaba ya ci gaba da wancan janaban nasa sai ya gama sannan sai ya sake yi sai ya gama sai ya alwala domin abin da ya warware ba wancan janaban ne ya warware ba alwalar shi ta warware sai da haka ba zai tsaya ya ce zai koma ya sake yin alwalar ba sannan ya zo ya sake yin wancan janaba sai ya yi ya ci gaba da wancansa sannan sai ya yi alwala bayan ya gama haka aka rawaito daga Abdullahi ibn Umar an tambaye shi wanda zai a cikin motsa muna ganin kana je zuwa sayan kan jaraba sannan in ka fito kuma sai ka zo ka sake yin alwala yake in yana wanka wani lokaci yakan taba gaban sa sai 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 sake yin alwala bayan ya gama wankan nasa wanda yake galibin tubali ana kwaba shi da ruwan saka yaya abin yake wannan tambayar ya isa da muhimmanci idan tubalin da aka gini da shi an kwaba shi da ruwan najasa to ba za a yi tsamama da shi ba ba za a tsamama da wannan tubalin ba to da kamar gina masu ne musulmi gini in suka tashi yin gini su ɗebi ruwa ba na najasa ba don su sauwaƙa musu da su ba su damar yin tsamama da bangon gidan amma in ko aka je aka ɗebi ruwan kwata inda ake yi aka faɓa abin nan tubali da shi to wannan ba zai wuce ballan sanama yanzu ayi in ban da ma dai abin nan in dai ba gidan in dai ba dai ɗan birni in ba dai gidan gona ce ba ina ake yin gini tubali bulan ƙasa ina ake bulan ƙasa a cikin gari to ni da sai ni da ni da sai ni kai ta ruban gari ba idan mun sama ya da ke shi zai karkace shi to ruwan sai ba ba yake shi ka ga cikin aiki ne na'am ko wani kawai ai saboda mun ga yar anan cewa hukuncin istihalatul najasa dan najasa ta dade a cikin abu ba ta canzawa to zaman sai mai tsarki dan rana ta dace to nan ba za ta canza ta zaman to mai tsarki ba sai dai in aka sani a kasa wannan ne kasa tana amfani amma kamar abin da yake a jikin garu wannan ba za ta mayar da shi mai tsarki ba wannan yake da Allah yana son a yi masa bayani mai warkarwa akan aiki da hadisi mai rauni shi ya halitta ko kuma a'a Allah wannan dai ya sake bin mu baki ta tambayar wannan na kan tsaye ya hakuri lokaci ya kure wannan yake yayi tafiya mai nisa zuwa ziyara har yi sati biyu to a kasar zan yi ta yi ko kuwa wannan a gaskiya wannan matsalar babu nafi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muddin da ake yin kasaru babu nafi sai malamai suka saba amma kamar yanda malamai suke fatawa wanda yake daga cikin fatawoyin da rai daga sun da suke fatawa a cikin malamai wannan zamani Sheikh Abdul Aziz bin Baz Allah ya ji kansa yace idan mutum ya zama cewar ya yi niyyar zama a waje kwana hudu to suka sallah shine ihtiyar domin ita ce zaka kale da ijtihadin mutum to sai dawa mutane saboda rashin wato tsoron Allah da rashin tsantseni za su je su ce ko wata da watanni za su yi a wajen sun sun tafiya su ce don haka tunda mafi yawan malamai wanda daga cikin su har da a'immatul arba'a Imam Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi da Imam Ahmad duk sun tafi akan cewar idan dai za ka yi idan dai za ka zauna a kwana hudu a waje duk da akwai dan sabani tsakanin su akan ya abin da abin da kuma ke rinjaye masa da Imam Ahmad ta idan zaka sallah 21 a waje to ka cika sallah in ka san zaka sallah 21 a waje domin shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam aka san cewa ya zo Makka ya san cewa zai sallah 20 kuma ya tsaro idan ka aya ne ya kan san da kanmu da wannan hajjin in za mu sallah sama da haka to mu cika sallah wannan shi ne ihtiya amma wanda yaje waje sati biyu ya je ziyara ya sati biyu yana yin kasuru kar a masa inkari don babu nafsi da ya hana shi ita kanta wannan matsalar duk da yake malamai sun ce wannan shine dan tsoni ba nafsi bane saboda dai aika ta dan tsoni dan haka ba a inkari da wanda yake ya fi ya dauka mutum ne saboda haka mutum ma aure da cikin sahabbai akwai wanda suka yi akwai wanda suka yi kamar Sa'd ibn Abi Waqqas ya je Sham wajen Muawiya ne wata daya yana yin kasar ziyara yaje wajen sa wata daya yana yin kasar saboda haka babu inkari akan wannan matsala ina ganin to sannan wannan yake ya dai niyyar kasar sai sallar azhar raka'a biyu da la'asar ta zo sai ya manta ya suka yaya kenan ba ko mai ta saba shi abin nan tunda bisa mantuwa ne babu komai rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah bai ta ba amma abin da ya kamata kai shine ke kasar sannan yace yaya wannan yake tambayar sa ta karshe ce yaya zai in zama ne in zama ne ilimi sannan a samu a cikin addu'a Allah ya ƙara mana ilimi assalamu alaikum wa rahmatullahi amin Allah ya ƙara mana ilimi babban tafarki kenan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a yayin ibnu abbas yace allahumma faqihhu fi din wa alimhu ta'wil Allah ka bashi ilimin addini kuma ka san ka fahimtar da shi sanin alqur'ani saboda haka babban mabuci ne ga farko addu'a sannan ka dage danƙe wajen nema ka dage danƙe wajen nema innama al-ilmu bi ta'allum ilimi yana samuwa ne da nema da koyonsa da nemansa الله يبارك في إيمان أمثالي وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
أنا يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون